الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى لدك من دنجي نيبو mama da kin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 18 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 ga watan 12 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 21 a bangaren lissafi suratul anbiya kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
assalamu alaikum
alaikum assalam
mai ke bace na mamun dan fabura da ci yana sa
kamar misali mutum a rayuwarsa ya takaita akan cin naman nau'i ɗaya daga cikin dabbobi wanda ya halatta kamar kana tambayar yin haka ba laifi ba ne to waye tambayar ɗan uwa shi ne kasancewar idan mutum ya nace akan cin naman wata dabba daga cikin dabbobin da Allah ya halatta ya zamanto kawai shi a rayuwarsa ba ya da nama misali sai naman raƙumi to wai yin haka zai iya kai shi ya ɗau wasu ɗabi'u daga cikin ɗabi'un dabbar ba mu san da haka ba a cikin shari'a cewa akwai wani dalili wanda ke kwatanta haka illa kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta mana cin naman dukkan waɗannan dabbobi inda akwai wata illa wadda za ta iya faruwa ga ɗan adam game da cin naman waɗannan dabbobi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai halitta ba lalle babu wani dalili da ya nuna cewa mutumin da ya nace cin naman raƙumi zai ɗau ɗabi'u da halayen irin na raƙuma ko a ce ya nace cin naman shanu zai ɗau ɗabi'u da halayen irin na shanu an gane ko babu wani dalili da ya bayyana haka kenan don haka ba laifi ba ne duk da cewa mutane a canje-canjensu za ka ga wani shi baya cin naman kaza me yasa saboda akwai wani abu wanda ya riga ya canfa a kan haka wani ko kawai ɗabi'ar shi ce ba ta son naman wannan dabba tare da cewa dabba ce wadda take Allah ya halitta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo masa naman damu za Allah sai yake cewa shi baya cin shi da an kawo da aka ce naman damu ne sai ya janye hannunsa sahabbai suka tambaya shin haramun ne za Allah ya ce a'a ya ce ni dai ina kyamar shi amma ba haramun ba ne don haka lalle mutum ya yi kyamar cin naman wata dabba daga cikin dabbobin da Allah ya halitta ba laifi ba ne ba amma cewa in kana ce cin naman wata dabba daga cikin dabbobi cewa za ka ɗau ɗabi'u da halaye irin na wannan dabba ba mu san wani dalili akan haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai dangane da yi ma yaro sallatu akwai adadin shekaru da aka ƙayyade lallai a shar'ance babu wani dalili wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga iya lokacin da aka ƙayyade don haka duk lokacin da aka tabbata yaro ya isa a yi masa za a iya masa don haka wasu daga cikin magabata suna ganin cewa yaro a ran suna ma akan iya masa ne yasa saboda bai rike bai shiga hankalinsa balantana ya san zahin abu amma a shar'ance babu wani lokaci wanda yake kayyadaddi akan haka kamar yadda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala a cikin littafinsa mai suna tuhumatul mawdud bi ahkamil mawdud na'am wanda bai ba wato dan adam ba aljani yana iya shiga dukkan wasu wurare kuma yana iya canzawa ya rikide ya zama abubuwa da dama dan haka aljani yakan iya shiga jikin dan adam ya cutar da shi dan haka wato shari'a ta shar'anta mana addu'o'i waɗanda in mun nace akan wannan addu'o'i ubangiji subhanahu wataala zai ba mu tsaro da kariya game da sharrinsu da mutuntarsu wallahi illa kasancewar duk wanda aljani ya shiga jikinsa to dole ne ya bi hanyoyi waɗanda suka dace a shar'ance domin Allah ya raba shi da wannan bala'i. Haka ne hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya rawaito Allah Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya karanta harafi daga cikin harfa na littafin Allah manzo Allah yace yana da hasana 10 ma'ana lada 10 sai manzo Allah yace bazan ce da ku kalima ta alif lam mim gaba ɗayan ta harafi ne manzo Allah yace walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun kusan da cewa alif kin shi kansa harafi ne lamun din shi kansa harafi ne mimun din shi kansa harafi ne dan haka bisani in kace bismillahir rahmanir rahim bismillah ta kunshi harafi 19 anan mutun yana da hasana 210 hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wani ne ne hukuncin mutumin da bayan yayi arwalla ya ci naman rakumi arwallarsa ta warware dole sai ya saki hadisi ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin sahihu muslim wanda yake tabbatar da cewa cin naman rakumi na ɗaya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla domin ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sahabin yake cewa ya rasulullahi shin na sake arwalla a sababin cin naman rakumi manzon Allah yace kwarai yace in naman kankanan dabobi ne fa na ci tumaki ko awaki manzon Allah yace in shi ita in ka so ka sake in ka so kada ka sake dan haka wannan hadisi ne tabbatacce wanda yake tabbatar da cewa cin naman rakumi na ɗaya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla illa kasancewar malamai sun yi tawilat akan wannan wasu sun ce wai ana zaune wasu suna faɗa ana zaune ne a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai wani iska wai maimakon a ce sai aka ce kowa ya saki a arwalla wannan magana kwata-kwata babu ita ba ta da kai balantana kafa ba ta da asali sannan wasu sun awwala akan hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci duk wanda ya ci abin da aka dora akan wuta dole sai ya saki a arwalla ma'ana duk abincin da aka dafa shi ko soyayyen gari ne a farkon musulunci in dai mutum ya ci to dole sai ya saki a arwalla to daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daina saki a arwalla game da cin abincin da aka dora akan wuta kamar yadda hadisi sun wuce a lissafa suna cikin al-Muwatta ta al-Imam Malik da sauran littattafai na hadisi dan haka shi wato wannan hadisi na Jabir ibn Samura lafazi ne wanda yake kebantacce wanda ke nuna cewa naman rakumi na ɗaya daga cikin abubuwan da ke warware alwala kuma ba bambanci game da cewa tsohon raƙumi ko kuma wanda yake matashi naman raƙumi inda mutum ya ci dole sai ya sake arwalla. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 73 a cikin wannan sura ta 21 wanda aya ta 73 kusan ƙarshen kissa ne ta Annabi Ibrahim alayhi salam yanda ya sha fama da jama'arsa wanda a ƙarshe suka yi nihin kulla makirci da shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bata aniyarsu wutar da suka jefa Ibrahim alayhi salam. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce ta da cewa ta zama sanyi da aminci ga Ibrahim alayhi salam, wanda kamar yadda bayani ya gabata wannan yana nuna mana duk mutumin da ya tabbata akan gaskiya shi yake da karshe wanda yake kyakkyawa, ko duniya gaba ɗaya za su haɗu su yi faɗa da shi to su ne taɓaɓɓu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba shi nasara, zai ba shi galaba, kamar yadda Allah ya faɗa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Ubangiji ta'ala ya hukunta cewa shi da manzanninsa su za su yi rinjaye akan duk wanda ya gaba da su. Haka kuma can ya faɗa inna lanansu rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad. Ubangiji ta'ala ya ce lalle mu mun dau alƙawarin taimaka ma manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka gaskata su. Ubangiji ta'ala ya ce mun dau alƙawarin taimaka musu fil hayati dunya a rayuwa ta duniya, sai ce wa yawma yaqumu al ashhad hakanan a ranar da shaidu ke tsayawa domin bayar da shaida yinin alkiyama. Don haka anan Annabi Ibrahim alayhi salam yayi fama da jama'arsa a ƙarshe ga irin makircin da suka yi nihin kullawa game da shi, aka hura wuta aka jefa shi take yake. Ubangiji ta'ala ya ce ya na rukuni bardan wa salamun ala Ibrahim, ya ki wuta ki zaman dusan yi da aminci ga Ibrahim alayhi salam. Mun yi bayani a baya akan cewa wannan yana nuna mana sababi a karan kansa baya tasiri sai da nihin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka shari'a ta tsara mana duk abinda za mu yi mu riki sababi sai mu dogara ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga dai a takaice abu ne sananne a al'adance da ɗabi'ance cewa wuta duk abinda aka saka a cikinta za ta kone shi kurus. To gaya an saka Ibrahim alayhi salam amma ba ta kone shi ba, wa ya hana ta kone Ibrahim alayhi salam? Ubangijin da ya halicce ta. Kaga sababi ce na kone duk wani abin da aka saka a cikinta, to amma wuta a karan kanta ba ta isa ba ta kone duk abin da aka saka a cikinta sai da nihin Allah, sai idan Allah ya so. Kenan wannan yana nuna mana mu kama sababi, in mun kama sababi sai mu bar ma Allah al'amarinsa. In Allah ya ga dama wannan sababi da muka kama yayi tasiri sai, idan Allah bai ga dama ba bayan da za a yi wannan sababi yayi tasiri. Don haka ba za ka dogara ba akan sababi, dogaro akan sababi shirka ne. An gane ku? Ka ce a tunda ni nayi kaza kawai dole abu kaza ya kasance, kamar yadda shi kawai tsarin Bature yanda misali duk wasu matakai in ya riga ya dauka akan abu. In aka ce misali ya kera mota, shi da ya kera ta kawai ba zan ta yi hadari, in ta yi hadari kawai sai ce a kawai shi wannan bai yarda ba, akwai abin da aka yi. To mu a tsarinmu nan muminai yanda Allah ya tsara mu, duk wani abin da muka kama sababi kada mu dogara akan shi, mu dauke shi a nan matsayin shi na sababi sai mu dogara ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine anan Ubangiji ta'ala ya ce ya na rukuni bardan wa salamun ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsari. Ubangiji ta'ala ya ce sun yi nihin kulla makirci da Ibrahim alayhi salam faj'alnahum al-akhsari. Ubangiji ta'ala ya ce sai muka maida su sune mafiya tabewa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tafar da su game da abin da suke ni na halakar da Ibrahim alayhi salam. Sannan bugu da ƙari sai Allah ya ce wa najjaynahu wa ludan ila al-ardi, wato Ibrahim alayhi salam da shi da Annabi Lut alayhi salam mun tsiratar da su ila al-ardi allati barakana fiha, izuwa kasar da muka yi albarka a cikin ta, ita ce kasar Qudus kenan, murnin Qudus ƙasa ce wadda Ubangiji Subhanahu wata'ala ya yi albarka a cikinta, ya sanya albarka a cikinta. Kamar yadda yake faɗa, Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shi ne yace wa najaynahu, Ubangiji ta'ala yace mu muka tsiratar da Ibrahimu alayhi salam wa Ludan da annabi Lut alayhi salam ila al-ardi allati barakana fiha, muka kai su kasar da wato muka yi albarka a cikinta lil alamina, wato ga mutane. Me ake nihi lil alamina? Kenan ga mutane Allah ya sanya albarka ga wannan kasa. Sai yace wa wahabna lahu Ishaqa, Ubangiji ta'ala yace mun masa kyautar da mai suna Ishaq, wa Yaqub kuma mun masa kyautar jika mai suna Yaqub nafilatan. Ubangiji ta'ala yace shi Yaqub wato dadi ne, ma'ana an masa kyauta an ƙara masa, an bashi da kuma an nuna masa jikansa. Kamar yadda can ya gabata tun a cikin suratul Hud, lokacin da mala'iku suka zo suka ba Ibrahimu alayhi salam da matarsa albishir din cewa za su samu da, kuma bayan dan ma kuma za su ga jikansu mai suna Yaqub. A lokacin nan shine Ubangiji ta'ala yake cewa wa mara'atuhu qa'imatun فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وبنجي تعالى يتي ومرأته قائمة ما ترستنا فيه أولنا اللوكت فضحكت. وبنجي تعالى يتي سيتي داريا كارتي وغسما لمسكة فضحكت شين سيتي العادة. Domin lafazin abdahik a yare na Larabci na daukan ma'anar al'ada, illa kasancewar anan jerin lafazin ayoyin sun nuna cewa dariya ce ta yi. Me ya kai ta yin dariya? Shine mamaki take yaya za a yi tsakanin dattijo da dattijuwa a samu da. Ubangiji ta'ala ya ce fa basharna ha bi Ishaq, sai muka ba ta albishir game da samun da mai suna Ishaq, wa min wara'i Ishaq Yaqub, kuma bayan dan wato za ta ga jikanta shine Yaqub. Sai ta ce ya wailata kai cauna a alim, ta ce yanzu aihuwa zan yi matsayin ina dattijuwa, wa haza ba ali sheka, kuma ga mijina shi ma ya zama dattijo. Ta ce inna haza da shehun ajib, ta ce lalle wannan al'amari na samun ɗa daga tsakankanin dattawa guda biyu, ta ce abu ne wanda ya kai matuka a wajen mamaki. Mala'ikun suka ce da ita a ta'ajabi na min amrillah, yanzu mamaki zaki game da lamarin Allah? Lamarin Allah ya wuce mamaki, shi yake da iko akan kowa da komai. To dan haka shine anan yace mun bashi kyautar da mai suna Ishaqa wa Yaqub da jika Yaqub nafilatan, wannan matsayin kari ne akan kyautar da muka masa. Ubangiji ta'ala sai yace wa kullan ja'alna salihin, kowane ɗaya daga cikinsu ko kuma gaba ɗayansu Ubangiji ta'ala ya ce mun maida su nagartattu ne a wajenmu. Da shi Ibrahim ɗin mahaifin kenan, da ɗan nasa Ishaq, da jikan nashi Yaqub, Ubangiji ta'ala ya ce gaba ɗayansu mun maida su nagartattu ne, domin Allah ya zaɓe su ya ba su martaba ta annabta. Sai ya ce wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, mun maida su limammai ne ko kuma ka ce shuwagabanni ne abun koyi a cikin addini. Yahduna bi amrina, suna shiryar da jama'a bi amrina, wato da umarninmu. Wa auhayna ilaihim, Ubangiji ta'ala ya ce mun yo musu saƙon fi'ilal khairati, wato aikata duk wasu ayyuka na alkhairu, wa iqamas salati, da tsaida sallah a lokacinta, wa ita'az zaka, da bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu. Ubangiji ta'ala ya ce wa kanu lana abidin, sun zamanto gare mu masu kadaita mini a cikin ibada. Wa kanu lana abidin, Ubangiji ta'ala ya ce sun zamanto gare mu masu bauta ne, ma'ana ba su da wani aiki illa bautar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wannan yana nuna mana kamar yadda bayani ya gabata, duk mutumin da ya bar abu saboda Allah, to Allah zai canza masa abin da ya fi alkhairi. Kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salam ya yi hijira, ya kaurace ma mutanansa Ubangiji ta'ala sai ya canza masa ƙasa wanda tafi kasar sa. Allah ya maida shi ƙasa ma abuciya albarka ita ce birnin Qudus. Sannan yayi hijira ya bar iyalin sa. Ubangiji ta'ala sai ya canza masa da iyallan da suka fina shi na da. Ubangiji ta'ala ya bashi da da jika shine Ishaq wato da Yaqub. Dan haka ka'ida duk mutumin da ya bar abu saboda Allah to ya sa ido ya tsare, insha Allah Allah zai canza masa abin da ya fi alkhairi. Wannan alƙawari ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kamar yadda bayani ya gabata tun a cikin suratu Maryam. Ubangiji Ta'ala na faɗa wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. To dan haka kuma ƴaƴan da Allah ya bashi sai Allah ya maida su shugabanni ne abun koyi a cikin addini. Lafazin a'imma jami'i ne na imam. Idan aka ce imam wato shine al-qudwa abun koyi, imma ya zamanto abun koyi a cikin alkhairi ko ya zamanto abun koyi a cikin sharri. Domin akwai limamai waɗanda suke shiryar da jama'a wanda suke abun koyi a cikin ayyuka na alkhairi, kuma akwai limamai waɗanda suke abun koyi a cikin ayyuka waɗanda suke na sharri. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ambaci Fir'auna da mabiyansa cewa limamai ne, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsaru. Ubangiji ta'ala ya ce Fir'auna da mabiyansa mun maida su limamai ne, yad'una ilan nar, wanda suke kiran jama'a zuwa wuta. Sai ce wa yawmal qiyamati la yusaru, a ranar kiyama ba za a taimaka musu ba. Kaga limammai ne, to amma akan zuwa me suke kira? Suna kira ne zuwa dukkan wani sharri da mugunta, domin suna kai mutane zuwa ga halaka. To su ko waɗannan sai Allah ya ce waja'alnahum a'immatan, mun maida su limammai ne, yahduna bi amrina, suna shiryar da jama'a bi amrina wato da nihim. Kaga hidaya anan su iya abinda Allah ya mallaka musu, hidayatu dilala wal irshad, a nuna ma mutum hanya, a masa bayani ga hanya ta kurai ga hanya ta banza, iya abinda ya rage ka zaba ma kanka wadda ta dace. To amma tabbata akan wannan hanya ta kurai, wannan sai da izinin Allah. Dan haka yace bi amrina, wato da izinin mu kenan, wanda Allah ya nufaci shi da shari'a shine yake tabbata akan shari'a ya karba. Wanda Allah bai nufaci shi ba, ka shekara kana masa wa'azi ba zai karba ba. Zamu tashi kenan aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala: Wa luqan aataynahu hukman wa ilma wa najjaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'is innahum kanu qauma saw'in fasiqin wa adkhalnahu fi rahmatina innahu min as-salihin. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. وَبَنِجِي تَعَالَى نَفَدَا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. وَبَنِجِي تَعَالَى يَجِي وَلُوطًا wato annabi Lutu alaihi salam, atainahu hukuman wa ilma, wato mu ne muka bashi hukuman, wato sanin hukunci. Me ake nihi da hukunci? Wato shine kasa duk wata jayayya da ke kasancewa tsakankanin jama'a. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa Lutan, ka ba su labarin annabi Lutu alaihi salam, atainahu hukuman wa ilma. Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka bashi hukuman, wato sanin hukunci, wa ilman, kuma mu ne muka bashi sanin wato shari'a. An gane ko? Abinda ake nihi a nan ilimi shine wato shari'ar da Ubangiji ta'ala ke yi wahayi zuwa ga manzanni. To annabi Lutu alaihi salam Ubangiji ta'ala ya bashi wannan sani. Sai ya ce wana jainahu min al-qaryati allati, mu ne muka tsiratar da shi daga alkarya wadda kanat ta'malu al-khaba'is, wadda take aikata miyagun ayyuka, aikin da yafi kowane aiki muni daga cikin ayyuka. waɗanda suke na sako bayan hada bautar Allah da wani shine wato kasancewar namiji ya je ma namiji dan uwansa wanda ba su da wata sana'a banda wannan kamar yanda ya gabata gargadin da Annabi Nuhu alaihi salam ya musu tun a cikin suratul a'raf haka muka zo a cikin wato suratul hud yanda a ƙarshe duk gargadin da Annabi Nuhu alaihi salam ya musu ba su ji ba har ma lokacin da bakin Annabi Ibrahim lokacin da suka isa wajen Annabi Nuhu daman mala'iku ne ubangiji ta'ala ya tura su kuma suka je a sifar wato samari waɗanda suke matasa kyawawa a lokacin nan labari ya cimma jama'ar Annabi Nuhu cewa ai a gidan Annabi Nuhu an yi musu baki bakin samari suka yi ca a kofar gidan Annabi Nuhu alaihi salam cewa sai ya ba su wannan matasa sun yi alfasha da su Annabi Nuhu alaihi salam ya ce fattakullaha wala tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rashid yace ku ji tsoron Allah kada ku kaskanta ni kada ku kunyatar da ni game da bakina yace a cikin ku yanzu babu mutum mai hankali wanda zai san cewa duk wani abu na kaskanci bai dace ba da bako shine Annabi Nuhu alaihi salam sai yake cewa to yace ga ƴaƴana nan mata yace su ne suka fi dacewa da ku ku zo a aura mu kuma suka ce masa laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu wa nuri suka ce lodi ka fa san cewa mu ba mu da wata bukata game da yayanka ka san me muke nihi mu kawai iya abin da muke shahawa mu je ma ɗan uwan mu maza Annabi Nuhu yace law annali bikum quwwatan aw awi ila rukunin shari inda a ce ina da wani karfi wanda zan iya ije ku game da wannan baki nawa ko kuma ina da wani damar da zan taro jiki zuwa wani ginshiki mai karfi wanda zai bani tsaro da kariya game da sharrin ku da muguntar ku yace da na taro jiki a lokacin nan mala'ikun Allah suka ce ya Nuhu inna rusulu rabbika lan yasilu ilai ya hakuri ya Nuhu ka san da cewa mu dai manzannin ubangijinka ne wannan jama'ar ka bayan da za a yi su sadi zuwa gare mu ba kanka lafiya a lokacin nan suka isar masa da sakon ubangiji cewa ma zai tattare ya nashi ya bi dare ya fita daga cikin wannan alƙarya kuma in sun fita kar wanda yi waiwaye wanda zai yi waiwaye sai matarsa kawai ita kuma abinda zai same su zai same ta domin aikin da irin nasu ne bata yi imani da Annabi Nuhu alaihi salam bata yi imani da ubangijin da ya aiko shi shine a lokacin nan ubangiji subhanahu wata'ala a lokacin asuba ubangiji subhanahu wata'ala ya kifar da su ya sanya mala'ika ya kikkibi alkaryun gaba daya sai da aka yi sama da su sannan aka musu juyin waina bayan an musu juyin waina sannan aka biyo bayan su da duwatsu waɗanda suke na wutar jahannama kamar yanda yake cewa falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amqarna 'alayha hijaratan min sijilin mangudin musawwamatan inda rabbik wama hiya min adh-dhalimina bibayyin a takaice anan kenan Annabi Nuhu alaihi salam a lokacin da wannan azaba ta sauka ubangiji subhanahu wata'ala ya tsiratar da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi shine ubangiji ta'ala ya ce wa najjaynahu mun tsirar da Annabi Nuhu da wanda suka yi imani tare da shi min alqaryatin lati kanat ta'malu khaba'is wato daga alqarya wadda ta kasance tana aikata miyagun ayyuka wato shine kenan namiji ya sadu da dan uwansa namiji innahum kanu qauma sau'in fasiqin ubangiji ta'ala ya ce lalle su mutanen Annabi Nuhu wato sun zamanto mutane ne waɗanda suke miyagu fasiki na kuma marasa da'a ne ba sa da'a ga ubangijinsu kaga wannan me yake nuna mana kasancewar in azabar Allah ta sauka waɗanda suke kan gaskiya in har sun ba da iya kokarinsu to alkawari ne na ubangiji subhanahu wata'ala zai tsiratar da su kamar yadda Allah ya tsiratar da Annabi Nuhu da waɗanda suka yi imani da shi sauran waɗanda suke kan gadari gaba ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da su sai ya ce wa adkhalnahu fi rahmatina Ubangiji ta'ala ya ce mun shigar da shi a cikin jin kanmu. An gane ko mun shigar da shi fi rahmatina a cikin jin kanmu. Innahu minas salihina. Ubangiji ta'ala ya ce lalle yana daga cikin managartan bayi. Wannan yabo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga annabi Lutu alaihi salam. Bayan Allah ya tsiratar da shi bugu da ƙari, Allah ya shigar da shi cikin rahamarsa, cikin jin kansa, sannan kuma ya tabbatar da cewa lalle shi annabi Lutu yana daga cikin managartan bayi. Sannan sai ya ce wa Nuhan izna da min qablu. Ubangiji ta'ala ya ce ba su labarin annabi Nuhu izna da yayin da ya roƙi Ubangijinsa min qablu. Wato gabanin Ibrahimu alaihi salam da annabi Lutu. An gane ku, domin annabi Nuhu alaihi salam shi ne farkon manzanni, ya gabaci annabi Ibrahimu alaihi salam da annabi Lutu. Shi ne Allah ya ce wa Nuhan ba su labari game da annabi Nuhu izna da min qablu, lokacin da ya kirayi Ubangijinsa min qablu gabanin haka. Kiran shi ne can ya yi addu'a kamar yadda Allah ya ambata mana addu'ar a can cikin suratul Qamar. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nuhu ya roki Ubangijinsa ya ce ya Ubangijina anni maghlubun, ya ce lalle ni an rinjaye ne, an nuna mini hin ƙarfi. Ya ce fantasir, ya ce ya Ubangijina ka taimaka mu, ka bani agaji naka. Ma'ana ya yi addu'a akan cewa Allah ya hallakar da waɗannan jama'a tashi. A lokacin nan Ubangiji ta'ala ya karɓa addu'arsa, shi ne ya ce fa fatahna abwaba sama'i bima'in munhamir, sai muka buɗe ƙofofin sama bima'in munhamir, da ruwa wanda yake mai yawan kwarara, ruwa yayi ta zuba. Wa fajjarnal arda uyuna. Ubangiji ta'ala ya ce ƙasa sai muka tsaga idanu na ruwa suka ringa bulbulowa. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajribi ayunina jazaa'an liman kana kufir. To wannan addu'a da yayi a cikin suratul Qamar da cikin suratul Nuh, da yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara, shine anan Ubangiji ta'ala yace wa Nuhan ba su labarin annabi Nuhu iznada min qablu, lokacin da ya roki Ubangijinsa cewa Allah ya hallakar da jama'arsa min qablu gabanin haka. Amma ba a farko bane annabi Nuhu alaihi salam yayi addu'ar cewa Allah ya hallakar da su, sai da lokacin da saƙo ya cin masa daga wajen Ubangijinsa cewa nan gaba babu fa wanda zai yi imani da shi sai wanda tuntuni ya riga ya yi imani. Kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul Hud, wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta isbi ma kanu ya'malu. Ubangiji ta'ala ya yi wahayi cewa nan gaba daga cikin mutanenka babu wani wanda zai yi imani sai wanda tuntuni ya riga ya yi imani. To a lokacin da aka bashi wannan labari ne sannan ya yi wannan addu'a, shine Ubangiji ta'ala ya ce fastajabna lahu, sai muka karɓa masa addu'arsa. Fanajjainahu, Ubangiji ta'ala ya ce da ruwa ya sauka, ma'ana ruwa ya hallaka duniya, fanajjainahu, sai muka tsiratar da annabi Nuhu alaihi salam wa ahlahu da jama'arsa. Me ake nihi wa ahlahu da iyalinsa kenan, waɗanda suka yi imani da shi kuma da sauran jama'arsa, domin jama'ar kowane annabi matsayin iyali suke gare shi, domin annabi matsayin uba yake ga al'ummarsa. Kamar yadda Allah ya faɗa annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, shine yace wa fanajjainahu, Ubangiji ta'ala ya ce muka tsiratar da shi wa ahlahu da iyalinsa ko mu ce da jama'arsa min al-karbil azim, Ubangiji ta'ala ya ce daga bakin ciki wanda yake mai girma. Menene shine azabar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar musu ta durmiya? Domin Ubangiji ta'ala kamar yadda bayani ya gabata tun a cikin suratul Hud, ya sanya ya yi wahayi cewa annabi Nuhu ya sassaka jirgi. Idan ya sassaka wannan jirgi, ya ɗau waɗanda suka yi imani da shi gaba ɗaya, sannan kuma a cikin jinsin dukkan wasu dabbobi da ƙwari ya ɗau wato namiji da mace, kamar yadda Allah ya faɗa a wannan sura, kuma ya koma faɗa a cikin suratul Mu'minun kamar yadda za mu iske. To akan wannan jirgi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da annabi Nuhu alaihi salam, wato da jama'arsa. Kaga wannan duka yana nuna mana sauruko da sababi. Ubangiji ta'ala ya sanya ya sassaka jirgi, wannan jirgi shine sababin kenan wato tsirar shi da shi da mutanansa. Shi ne Allah ya ce fa najjaynahu, sai muka tsiratar da shi wa ahlahu, da jama'arsa wanda suka yi imani da shi, min al-karbil azim, wato game da bakin ciki wanda yake mai girma shi ne dirmiya. Sai ya ce wa nasarnahu min al-qaumi alladhina kadzabu bi ayatina, Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka taimaka masa game da jama'ar da suka ƙaryatar da ayoyinmu. Su waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu muka halakar da su. Shi annabi Nuhu alaihi salam da waɗanda suka gaskata ayoyinmu muka tsiratar da su. Wanda ya gabata alƙawari ne na Ubangiji, manzanni da waɗanda suka yi imani da su alƙawari ne na Allah zai taimaka musu a rayuwar duniya da ranar kiyama. Dan haka anan da Allah ya saukar da ruwa, ruwan da ya halaka duniya, annabi Nuhu alaihi salam da jama'arsa gaba ɗayan su waɗanda suka yi imani da shi, su kadai ne Ubangiji subhanahu wata'ala ya taimaka ma. Shine yace wa nasarnahu, mun taimaka masa min alqaumil ladina, game da jama'ar da kazzabu bi ayatina, suka ƙaryatar da ayoyinmu, kenan su muka halakar da su. Innahum kanu qauma sawin, Ubangiji ta'ala ya ce lalle su mutanen annabi Nuhu wato sun kasance mutane ne waɗanda suke miyagu. Fa azraqnahum ajma'in, gaba ɗayan su Ubangiji ta'ala ya ce mun girmiyar da su a cikin halaka. Wa Dawud wa Sulaimana, Ubangiji ta'ala ya ce ba su labarin annabi Dawud da ɗansa Sulaiman, idh yahkumani fil harfi, lokacin da wato suke yanke hukunci game da al'amarin wata gona, idh nafashat fihi ganamul qawm, yayin da dabbobin wasu jama'a suka shiga gonar suka yi kiwo a cikin dare. Lafazin nafashat an ciro shi ne daga annafash, idan aka ce annafash wato shine kiwo a cikin dare, idan aka ce alhamal shine wato kiwo a cikin yini. Don haka shine yace idh nafashat fihi ganamul qawm, yayin da dabbobin wasu jama'a suka shiga gonar suka yi kiwo a cikin dare. Ubangiji ta'ala ya ce wa kunna li hukumihim shahidin, shahidin, mun zamanto halartattu game da hukuncinsu, ma'ana mun san wani hukunci ne annabi Dawud wato da ɗansa Sulaiman suka yanki. Ubangiji subhanahu wata'ala, domin duk wani abu mai koyuwa baya koyuwa gare shi, shine ya ce wa kunna li hukumihim shahidina, mun kasance kenan muna halarci mun san li hukumihim, ga hukuncin da suka zartar da shi. Kamar yadda malaman tafsiri suka bayyana cewa wasu mutane ne guda biyu suka kawo ƙara wajen annabi Dawud alaihi salam, ɗaya yana da dabbobi, ɗaya kuma yana da gona. Shi mai gonar shi ya kawo ƙarar mai dabbobin, dabbobin sun kuce a cikin dare suka faɗa gonarsa suka yi kiwo suka yi ɓanna, ba abin da ya rage, gaba ɗaya suka hallakar masa amfanin gonarsa. To a lokacin da aka zo wajen annabi Dawud alaihi salam aka kawo wannan ƙara, annabi Dawud sai yanke hukuncin cewa shi wannan sai ya karbe dukkan dabbobin wannan mai dabbobi, sai ya ba wannan mai gona a madadin amfanin gonar shi da aka fata masa, aka karbe dabbobin aka bashi. To bayan sun fito sai suka hadu da annabi Sulaiman alaihi salam, sai yake tambayar su yaya baba ya zartar muku na hukunci. Suka ce masa kaji hukuncin da ya mana, hukuncin da ya zartar cewa dabbobin nan dole a ba mai gona su a madadin kenan bannata masa amfani da aka yi. Annabi Sulaiman sai yake cewa inda baba zai yarda ya amince, inda an bani wannan hukunci, to da hukuncin da zan yi ba wannan bai kamata a yi, zan yi wani hukunci wanda yake na daban, wanda ya fi sauki akan wannan hukunci. A lokacin nan suka koma suka faɗa ma annabi Dawud alaihi salam, sai ya ce a kirawo Sulaiman. Aka kirawo annabi Sulaiman alaihi salam, da ya zo sai mahaifin nasa annabi Dawud yake cewa to yaya za ka yi hukunci, in har hukunci za ka yi, na maka magiya da haƙƙi na wato annabta da kuma cewa ni mahaifinka ne, ba ni labari, wani hukunci ne ya fi sauƙi sama da wannan hukuncin nawa da nayi. A lokacin nan annabi Sulaiman sai ya ce ma mahaifinsa, abinda za a yi waɗannan dabbobi a bada su ga mai gona, ya je ya ci gaba da kiwonsu, ya ringa amfani da nonon, ya ringa amfani da gashin ya ringa yanka, sannan kuma ya ringa amfani da ƴaƴan dabbobin idan sun haihu. Shi kuma wannan mai dabbobi a bashi iri ya je ya shuke gonar. Idan gona ta koma kamar yadda take a lokacin da aka bannata ta kenan, shi sai ya kawo dabbobi ya danka masa dabbobinsa in ya so ya karbi gonarsa. A lokacin nan Annabi Dawud alaihi salam yace alqaba'u ma qabaita, ma'ana hukuncin da kai shine ya dace, ya karbi hukuncin da Annabi Sulaiman ya yi. To dan haka wasu malamai sai suka tafi akan cewa wannan yana nuna kenan ijtihadi ga annabawan Allah, wato abu ne wanda yake yana halatta. An gane ku? Wato annabawan Allah kenan sukan yi ijtihadi, su yi iya kokarinsu a wajen hukunci. Me yasa? Domin anan hukuncin Annabi Sulaiman anan shine ya dace kenan, hukuncin Annabi Dawud alaihi salam kenan ya zama kuskure. Dan haka suka ce yin kuskure ga annabawan Allah wannan halaka ne. Sai dai annabawan Allah in sun yi kuskure, wato ba a tabbatar da su akan kuskuren su, kai tsaye Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai nuna musu kuskuren su domin a gyara. Dan haka hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan alƙali yayi famar yanke hukunci, yayi iya kokarinsa, a ina ne alƙali zai yi iya ijtihadi akan wani hukunci? A inda ba shi da nassi na Alƙur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani sabon al'amari da ya faru, to alƙali sai yayi iya kokarinsa. Idan ya dace ma daidai game da hukuncin da yayi, to yana da lada biyu. Idan kwa ya kuskure, to yana da lada ɗaya, shine ladan ijtihadin da yake. Dan haka anan malamai suka ce hukuncin Annabi Sulaiman da hukuncin Annabi Dawud anan gaba ɗayan shi ijtihadi ne, illa kasancewar shi Annabi Dawud ya kuskure a wajen hukuncin sa, ɗan shi Sulaiman alaihi salam shine ya dace ma daidai. Dan haka suka ce kuskure ga annabawan Allah halaka ne, sai dai ba a tabbatar da su akan kuskuren su. Wasu malamai suka ce a'a, dukkan hukuncin nan guda biyu, da na Annabi Dawud da na Sulaiman, wahayi ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ba iya ijtihadi bane. Annabawan Allah ba sa ijtihadi akan abu, duk abin da za su faɗa kawai wahayi ne. Dan haka malamai suka ce shi hukuncin na farko na Annabi Dawud, hukuncin da ya biyo baya na Annabi Sulaiman, shine ya shafe wancan hukunci. An gane ku? Dan haka kenan wannan ya nuna annabawan Allah ba sa ijtihadi, duk abin da za su faɗa wahayi ne daga wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To shi ne anan Ubangiji ta'ala sai ya ce fa fahamna ha Sulaiman, wato sai muka ganar da Annabi Sulaiman wato wannan hukunci kenan, muka ganar da shi cewa ga yanda ya dace a yi, maimakon kenan hukunci na farko da Annabi Dawud ya yi. Illa kasancewar wannan fa a shari'ar su ne, a shari'ar su ne, anan sai Allah ya ganar da Annabi Dawud cewa Annabi Sulaiman cewa abinda za a yi, dabbobin za a bada su ga mai gona ya je ya ci gaba da kiwonsu kenan, ya ringa tatsar nonon, kuma sannan ya ringa amfani da ƴaƴan, kuma sannan ya ringa yankar gashi har akai lokacin da kenan shi wanda yake da dabbobi in an bashi iri ya je ya shuka kenan, in gona ta koma kamar yadda take kowa sai ya karbi kayansa. Amma mu a ka'ida a shari'ar mu a yau, in dabbobi suka fada gona suka yi barna, idan a cikin dare ne, to wannan dole mai dabbobi sai ya rama ma mai gona iya bannar da suka masa. Amma in a cikin yini ne dabbobi suka fada gona suka yi barna, to ba magana a yi a dora ma mai dabbobi ramuwa. Me yasa? Saboda galibi masu gonakai a cikin yini sukan je su tsare gonarsu. An gane ku? Su je suna kula da gonarsu kenan, dole ka je ka tsare gonarka a cikin yini don kar a ma barna. Su kuwa dabbobi a lokacin yini ne ake kai su kiwo, in dare ya yi wurin kwanci ake kawo su. To don haka in a cikin dare ne dabbobi suka yi barna, suka fada gona suka yi barna, to dole mai dabbobi sai ya rama iya gwargwadon barnar da suka yi. Amma in a cikin yini ne, to duk barnar da dabbobi suka yi a gona wannan banza ne, ba maganar ramuwa. Wannan ita ce a ka'ida a cikin shari'ar, kamar yadda akwai hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka tabbatar da haka, illa kasancewar da dama ba su inganta ba, amma haka malamai suka tabbatar da wannan hukunci kamar yadda hadisin yana cikin al-muwa da ta da imamu mali shine ubangiji ta'ala yace fa fahamna ha sulaiman sai muka ganar da annabi sulaiman wato wannan hukunci ubangiji ta'ala sai yace wa kullan ataina hukman wa ilma kowanne ɗaya daga cikin su ubangiji ta'ala yace mun bashi hukuman wato sanin yanke hukunci wa ilman da sani wanda yake na shari'a gaba ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala ya hada musu to irin haka annabi sulaiman annabi Dawud alaihi salam kamar yanda hadisi yake cikin Bukhari da Muslim riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada wasu mata guda biyu tare da su suna da ƴaƴansu kowace tana da da sun aje ƴaƴan sun shagala da wani al'amari sai naman dawa wanda ake kiran shi kilkici sai yazo sai yawarci ɗaya daga cikin ƴaƴan guda biyu ya tafi da ɗaya me za a yi da suka zo sai aka dinga rigima wannan ta ce a ɗanki ne aka ɗauka wannan ta ce ɗanki ne aka ɗauka suka zo wajen annabi Dawud alaihi salam a lokacin da suka zo wajen annabi Dawud alaihi salam wato sai ɗaya ta ce a ɗan wance ce aka ɗauka ita wannan ƙaramar ta ce a ita babbar ɗanta ce aka ɗanta ne aka ɗauka a lokacin nan sai annabi Dawud alaihi salam sai ya yi hukunci sai ya ɗauki ɗan sai ya ba babbar ya hana ƙaramar sun fito sai suka haɗu da annabi Sulaiman alaihi salam suka ba shi labarin cewa ga hukuncin da baba ya mana kaji mun fita daji mun tsaya mun shigala da wani al'amari kirkeci ya zo yawarci ɗaya daga cikin ƴaƴanmu don haka ɗanta ne ya ɗauka ita kuma ta ce a nawa ne mun zo shi kuma sai yanke hukunci ya ɗauki ɗan ya ba babbar a lokacin nan annabi Sulaiman alaihi salam sai ya ce ba haka ba za a yi mu je wajen baba aka koma wajen annabi Dawud alaihi salam ya nemi a ba shi izinin ya sake hukunci aka ba shi izini annabi Sulaiman a lokacin nan sai ya ce ku zo mun da wuka a zo mun da wuka sai in raba shi tsakiya kowa ya daure ni a lokacin nan ita karamar sai ta ce la taf'al yarhamukallah wa ibnuha ta ce karka yi haka annabin Allah bar mata ɗanta ne aje a bata a lokacin nan annabi Sulaiman sai ya yanke hukunci sai ya karɓe ɗan daga hannun babbar wadda ta yarda a yanka sai ya ba ita karamar wadda ba ta yarda ba a yanka me yasa ɗanta ne saboda akwai nau'i wanda yake na tausayi tsakankanin mahaifi da ɗa ba yanda za a yi mahaifi ya bar ɗanshi ya fada cikin wani yanayi wanda yake na kunci matukar ya tabbata ɗanshi ne kaga anan ita da yake ba ɗanta bane sai ta yarda cewa a raba shi biyu a ba su rabi wannan hadisi yana cikin sahihai Bukhari da Muslim annabi Dawud alaihi salam a farko ya yi hukunci amma daga baya ɗanshi annabi Sulaiman alaihi salam ya tada wannan hukunci kenan sai ka koma kan waccan mas'ala mai yiwuwa ijtihadi ne annabi Dawud alaihi salam ya yi amma sai ya kuskure annabi Sulaiman alaihi salam sai ya dace akan hukuncin ko kuma ya zamanto hukuncin gaba ɗaya wahayi ne illa kasancewar hukuncin na baya shine ya shafe hukuncin na farko shine ubangiji ta'ala sai ya ce wa sakarna ma'a Dawud al-jibala yusabbihuna wat-tayr ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka hure duwatsu da tsuntsaye wato suna tasbihi tare da annabi Dawud in ya ce subhanallah tsuntsaye da duwatsu sai su amsa masa kamar yanda ya faɗa ubangiji ta'ala ya hure duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi tare da annabi Dawud alaihi salam wanda daman aya ta gabata duk wani abu da ka sani da mai rai da wanda ba shi da rai tasbihi yake ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura babu daidai da wani abu ko mun kankantarsa face yana tasbihi da yabon ubangiji komai da ka sani yana cewa subhanallahi wa bihamdihi ubangiji ta'ala ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu sanin da ku ne ba ku a fahimtar tasbihinsu to shi annabi Dawud alaihi salam na daga cikin kyautar da Allah ya masa shine yana fahimtar tasbihi na duwatsu da tsuntsaye in yana tasbihi ga ubangijinsa tsuntsaye da duwatsu su ma suna tasbihi tare da shi ubangiji ta'ala sai ya ce wa kunna fa'ilina wato lalle mun zamanto masu aikata abinda aka ambata ne na ganar da wato Annabi Sulaiman alaihi salam hukuncin da ya dace. An gane ko da huri kuma duwatsu da tsuntsaye ga mahaifinsa Annabi Dawud cewa suna tasbihi tare da shi, Ubangiji ta'ala ya ce wa kunna fa'ilina, mu mun zamanto masu aikata haka ne. Sai ya ce wa allamnahu san'ata labusin lakum, mu ne muka karantar da muka koyar da Annabi Dawud alaihi salam san'ata labusin lakum, wato kera sirke gare ku, lituhsinakum min ba'sikum, dan ya kare ku game da makamin abokin gaba. Wannan ita ma wata ni'ima ce da Allah ya jaddada ma Annabi Sulaiman, Annabi Dawud alaihi salam, bayan Ubangiji ta'ala ya bashi sanin hukunci kuma ya bashi ilimi na shari'a. Ubangiji ta'ala ya hore duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi tare da shi, sannan Allah ya koyar da shi yadda ake kera sirke domin sirken ya zamanto kariya ne game da makamin abokin gaba. Shi ne ya ce fa hal antum shakirun, Ubangiji ta'ala ya ce shin ku masu gode ma ni'ima ta ce. Kaga wannan ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya koyar da Annabi Dawud wato riga ta yaki shi ne sirke, wanda in ka sa zai kare ka game da abokin wannan makami na abokin gaba, kuma gaya ba zai takura ka ba ya zamanto ka wahala. Dan haka kuma wannan yana nuna mana ruko da sababi, ruko da sababi shine Allah ya karantar da shi yanda ake kera sirke. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai fita fagen daga yana da sirke nashi na yaki, yakan sanya a jikin shi riga ce ake yi, wanda kuma ainihi da zobe ne na bakin karfe ake hadawa ake yin ta, ake sarka zobe da zobe. Shi zoben bai yi ba kankanta yanda rigar ba za ta jayu ba, sannan kuma ba shi da fadi yanda makamin abokin gaba zai iya wucewa ya taba gangan jikin mutum. Shine Ubangiji ta'ala ya ce masa a ni'imar sabiqatin wa qaddir fi sar, Ubangiji ta'ala ya ce ma Annabi Dawud ka kera sirki na yaki amma ka daidaita a wajen zoga, kenan kada yayi kankanta yanda rigar ba za ta jayu ba, sannan kuma kada yayi fadi yanda makamin abokin gaba zai ratsa. To dan haka wannan shi ma sababi ne, kenan in Allah ya ga dama wannan riga da ka sanya ta kare ka game da makamin abokin gaba, in Allah bai nufa ba kuma sannan ya wuce. To dan haka shine anan ya ce wa allamnahu san'ata labusin lakum, mu ne muka koyar da Annabi Dawud yanda ake kera sirke, lituhsinakum min ba'sikum, dan sirken ya kare ku game da makamin abokin gabar ku da izinin Ubangiji. Sai ya ce fa hal antum shakirun, Ubangiji ta'ala ya ce shin ku masu gode mun ne. Kaga wannan kyauta ce Allah ya masa, domin shi bakin karfe Allah ya tausasa shi ga Annabi Dawud, kamar yadda ya faɗa wa alanna lahul hadi, mu ne muka tausasa masa bakin karfe yanda ka san dawun hura a hannun shi haka yake, di yanda ya ga dama zai yi da shi. Kuma wannan kuma ita ce sana'a daga cikin sana'o'in da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karantar da Annabi Dawud, bayan sana'ar da annabawan Allah da manzanni gaba ɗaya sun yi tarayya shine kiwon dabbobi. Kowane annabi da Allah ya aiko da kowane manzo daga cikin manzanni sai da yi kiwon dabbobi, amma bayan kiwon dabbobi kuma kowane annabi akwai sana'a wadda take banta da shi, kamar yadda shi Annabi Dawud alaihi salam bayan kiwon dabbobi da yi, a nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karantar da shi yanda ake kera sirke. A takaice dai makeri ne, an gane ko, dan haka kira ba laifi ba ce ba. Sai ya ce wali Sulaiman ar-riha, Ubangiji ta'ala ya ce Annabi Sulaiman, mu ne muka hure iska, li Sulaiman, ga Annabi Sulaiman, asifatan, iska wadda take mai tsananin tashi, ta jaribi amrihi, wadda take gudana wato bi amrihi da izininsa shi Annabi Sulaiman, ila al-ardi allati barakana fiha, zuwa kasar da muka jaddada muka sanya albarka a cikinta. Ma'ana Allah ya hore masa iska, amma iskar asifa ce. Me ake nihi da asifa? Shine ai shadidatul hubu, wadda take mai tsananin motsawa kamar guguwa kenan. Sai yace tajribi amrihi, tana gudana da umarnin shi Annabi Sulaiman, in yace tayi tayi tafiya tayi tafiya, in yace ta tsaya ta tsaya. An gane ko, ba a karan kanta bane ba, a'a tana tafiya da umarnin Annabi Sulaiman alaihi salam. to ita iskar anan Ubangiji ta'ala sai ya siffanta ta da cewa a sifatan mai tsananin motsawa ce. A can ku sai Ubangiji ta'ala ya ce fasakharna la burriha tajri bi amrihi ruha'an haythu asab, cewa iska ce wadda take mai taushi. Malamai suka ce anan abun ya koma ga Annabi Sulaiman, in ya so ta yi gudu ta yi gudu, in ya so ta tafi a hankali ta tafi a hankali. Ita wannan iska da Allah ya hure masa daga safiya zuwa gushewar rana tafiyar wata take, sannan daga azzahur zuwa fadawar rana kuma tafiyar wata take, kamar yadda Allah ya ambata guduha shahrun wa rawahuha shahr, kenan tafiyar safi tafiyar wata ce. In aka ce safiya, kenan daga ketowa alfijir zuwa gushewar rana tafiyar wata take, sannan daga gushewar rana zuwa fadawar ta tafiyar wata take. To wannan wata baiwa ce wanda Ubangiji subhanahu wataala, ko mu ce wata mu'jiza ce wanda Allah ya jaddada ma Annabi Sulaiman alayhi salam. Shine Allah ya ce wali Sulaiman ar-riha, mu ne muka hure iska ga Annabi Sulaiman. Ai wa sakharna li Sulaiman ar-riha asifatan, iska wadda take mai tsananin motsawa ko kuma mai tsananin tafiya. Tajri bi amrihi, wadda take gudana da umarnin sa. Ila al-ardi allati barakana fiha, zuwa kasar da muka yi albarka a cikin ta, ita ce kasar Qudus. Ubangiji ta'ala ya ce wa kunna bi kulli shay'in alimin, mun kasance masana game da dukkan komai, babu abin da yake koyuwa gare mu. Ma'ana kowa da komai Ubangiji subhanahu wata'ala yana sanar da shi. Sai ya ce wa min ash-shayatin, Ubangiji ta'ala ya ce mun hore masa daga cikin shaytanu, man yagusuna lahu, waɗanda suke nutso. An gane ku, man ya gusu na lahu, wanda suke ma Annabi Sulaiman wato nutso a karkashin teku. Wa ya'maluna amalan duna zalika, kuma suna aikata aiki na daban duna zalika, banda nutso a karkashin teku. Ma'ana sukan yi nutso a karkashin teku su tsamo dukkan wasu gwalagwalai, zinare da diamond da sauran dukkan kayan ado sukan tsamo daga karkashin teku su kawo ma Annabi Sulaiman alayhi salam. Shine Allah ya ce wa min ash-shayatin, mun hure masa daga cikin shaytanu, mai yagusu na lahu, wanda suke masa yin nutso a karkashin teku domin fitar da kayan ado. Wa ya'maluna amalan, kuma suna aikata aiki na daban duna zalika, bayan nutsan da suke a karkashin teku akwai wasu ayyuka da suke ma Annabi Sulaiman. Shine kamar yadda can Allah ya ambata mana a cikin suratu Saba, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wajifanin kaljawab wa kudurin rasiyat. Ubangiji ta'ala ya ce ya amaluna lahu, waɗannan shaidanu suna aikata ma Annabi Sulaiman ma ya sha'u, duk abin da yake so. Min tamathila, min mahariba, wato na gina mihrab. In aka ce maharib, jam'i ne na mihrab, ma'ana masallatai kenan. Sukan gina ma Annabi Sulaiman manya-manyan masallatai a ƙawatar da su. Sai ya ce wata masila, wato kuma da gumaka, ma'ana hutuna, domin su a shari'ar su ba haramu bane ba. In aka ce tamathil, jam'i ne na timsal, kamar da za a yi hoton wani doki ko hoton raƙumi ko hoton wani tsuntsu. Shine ya ce min tamathila. Sai ya ce min mahariba wa tamathila, sai ya ce wa shifani, wato da manya-manyan akussa kaljawab, kamar tabaku, katan akushi na cin abinci, yanda ka san kamar babban tauki haka yake. Aljannu suke ma, shaidanu suke ma Annabi Sulaiman. Sai ya ce wa kudurin rasiyat, wato da tukwane waɗanda suke tabbace a kan ƙasa, tukun yadda ba a gusa ta sai dai a hura wuta a ƙasanta. To waɗannan shaidanu bayan nutso da suke a ƙarƙashin teku su fito da gwalagwalai, sukan ma Annabi Sulaiman alaihi salam waɗannan ayyuka da Ubangiji subhanahu wataala ya ambata. Shine ya ce wa ya'maluna amalan duna zalika, sukan aikata masa wani aiki na daban duna zalika, bayan nutsan da suke a karkashin teku domin fitar da kayan ado. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa kunna lahum hafizin, wato mun kasance gare su masu kiwo ne, ma'ana ba sa fita daga karkashin umarnin Annabi Sulaiman alaihi salam su yi masa tawaye. Tare cewa wasu malamai suka ce wa kunna lahum hafizin, mun kasance masu kiwo ne gare su. Me yasa? Saboda al'adar shaytani, a duk lokacin da ya gama wani aiki, in bai shagala da wani ba, to wannan aiki da ya kuma shi zai zo ya bata. Dan haka sai Allah ya ganar da Annabi Sulaiman alaihi salam, kowane shaytani sai ya hada shi da dan adam. in ya gama wannan aiki sai a yi kokari kuma a bashi wani aiki na daban dan kada ya lalata wannan aiki da yake. To shine Ubangiji Ta'ala ya ce wa kunna lahum hafizin, wato mun kasance masu kiwo gare su kenan, ba sa fita daga karkashin umarnin Annabi Sulaiman alaihi salam. Dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.